بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau 20 daidai ga watan Ramadana shekara ta 1440 daidai, wanda shine ya dace da 26 ne ko 5 ga watan 5 shekara ta 2019 a lissafin Turawa. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatunmu da muka saba da darasi na musamman ga iyaye mata, wanda mun fara magana ne akan matsayin mace a addinin musulunci da sauran addinai. A yau za mu tashi gabar magana ta 8, matsayin mace a wajen Kirista, addinin Kirista, yanda Nasara suka dauki mace. Za mu ji tana da kima, tana da daraja, tana da matsayi a wurin su ko bata da shi. Idan muka koma kan wannan addini na Nasara, muka bincika muka ga irin yadda suke mu'amala da mace, to suna daukan mace tana da adna manzila, ma'ana tana da mafi karancin matsayi, ba ta da wata kima. Sam fi diyanatil masihiyya, su suna daukan mace yanzuruna ilal mar'ati kamughwiya, kamar wata halitta ce kawai da take rudan dan adam. Duk wanda ya biye mace ko yake taimakon mace, to za ta rude shi ne. Kuma su a wajensu 'yan Kirista, mace ita ce sababin da ta sa annabi Adam ya fita daga gidan aljanna. Suna ɗaukanta da wannan laifin, haka suke mata kallo. Ita ce mas'ulatun an khuruji Adam min aljanna. Kuma a cikin halittar ɗan Adam ba ta cikin layi na ɗaya a cikin halittun Allah, a baya take. A tun da can ana ce da wasu rijalul kanisa, mazaje na coci, masu kula da coci, masu bauta a coci, suna daga cikin mutanen da suke nuna kiyayyarsu da gaba ga yamuci. A karni na 5 an yi wani taro da ake ce da shi majma'a makun, taro ne na research, taro ne na bincike. Wai aiki aka bayar, wai a bincika shin wai mace ma tana ma da ruhi ko ba ta da ruhi. Daga ƙarshe wato aka kawo binciken, aka tabbatar da cewa ba ta da shi, kuma ba yanda za a yi mace ta kubuta daga azabar Allah in dai ba na na Maryam ba, matar ai mahaifiyar Annabi Isa. Annaha khulumatun min ar-ruhin najiyati min azabi jahannama ma ada ummul masih. Wai duk wata mace 'yar wuta ce a wurin Kirista in banda nana Maryam ba. Haka Imam Mustafa Saba'i ya kawo a cikin littafinsa Al-Mar'atu Bain Al-Fiqhi Wal-Qanun, kamar yadda ya nakalto daga littattafan su Kirista da a dunkule. Wannan yana nuna mana Nasara basu dauki mace wata ababa mata da kima a wajensu. Kun gani abubuwa suna ta bayyana wadanda suke tutiyar musulunci ya cutar da ya mace. To sai gashi bincike ya nuna cewa su ne ma suke wulakantar da yaya mata. Idan muka koma lokacin jahiliya, albi'a al-arabiyya qabla al-islam, environment na marasa addini, mushrikai ko in ce kafirai, zamu ga wato su kuma mu'amalar su ga mace wani abu ne na daban. Al-arabu al-awwaluna, larabawan farko marasa addini, basu damu ba sam da wai mace wai wata abace har da za a mai da hankali ai tunani akan ta, ba ta da sifatul insaniya, sifa ta dan adam da ya cancanta a kimanta shi. An ce a lokacin su yashrikuna fi zawjati mithla ma kanu yashrikuna fil amwali wal mataa, mace guda daya akan samu maza su yi tarayya, su yi taron dangi akan ta, kowa ya zo yake bacci da ita, karuwanci dai kawai. Kamar yadda dukiya akan yi tarayya a amfana da ita, to ita ma mace ana yin tarayya a zo a amfana da ita. Ba ta da haƙƙul irsi, ba ta da haƙƙi na gado. Idan mutum ya mutu yana da mata a wancan lokacin, yana da ƴaƴa, ba ƴaƴan wannan matar tasa ba. Kamar yanzu mutum ya auri wata mata, sai ta zo ta tarar yana da wasu ƴaƴansa manya a gidansa, to sai mutum sai ya mutu, ban san me kuke cewa kishiyar uwa ya duk ko ake cewa haka ne, kishiyar uwa ko abokiyar zaman uwa. To sai mutum ubansa ya mutu, sai ya bar mata, yaron gidan babban dan shi zai gaje wannan matar baban nasa, zuwa zai yi kawai ya samu bargo ya lullube ta da shi. Uban yana mutuwa sai samu katon bargo ya rufa mata ya kife ta, alamar cewa ta zama tasa, matar ubansa kishiyar uwarsa ta zama tasa. Ta zama gado, ta zama kayansa, ta zama kamar baiwa. Kuma su a da a can sun canfa haifar ƴaƴa mace. Ya ta sha amuna, sun mai da abin shi'umci duk wanda aka haifa masa ƴa mace. Kai akwai ma wasu ƙabilu daga cikin Larabawa a jahiliya da idan aka haifa musu ƴaƴa mata ma tona rami suke su binne su da ransu. Kawai dai abinda mata take da kariya da shi bayan wannan abinda ake mata, su kuma suna da kishin mata, kamar yadda muka yi karatu a cikin bayanin kishi. Al-mar'a al-arabiyya, matar da take balarabiyar mace a lokacin daɗin da ba su da addini, to suna da kishin namiji ba zai zo ya yi mata kaza ko a wulakanta ta ko a tozarta ta ba, amma fa za a kashe ta. Kuma amma wasu za su zo su yi tarayya akan ta, haka dai zancen gashi nan kamar tufka da warwara. Amma in an haɗa ta da sauran addinai da ƙabilu, to gaskiya matan Laraba ta fi samun sauƙi akan sauran. Ana difa an sharafiha, ba ta kariya dangane da mutuncinta. So wannan mata kenan a lokacin jahiliya. Yanzu kun fahimci karatuna dukkan waɗannan addinai da ƙabilu da muka kawo wajen guda tara, babu wani guda ɗaya da muka ambata wadda mace take da kima, take da daraja a wajensu. To sai mu dawo bayanin matsayin mace a musulunci. Shi kan musulunci shi ne ya zo da bayanai na haƙƙoƙi na yamace duka dukkan hakoki na yamace musulunci ne zo da shi wanda babu wani addini da ya taba zuwa kafin musulunci ko wani constitution dustur au sharia ko wata shari'a da ta zo رفعت المرأة من الذلة شريعة تتوكي مشدق كسكنشي والمهانة دولا كنتا تتوذرتا إلى الدين المسلنشي مسلنشي شيني يميدا مشدان أدب مسلنشي شيني كيما تأيامة درجة أتكين ذريرا نبا أدب كفل الإسلام للمرأة العربية حرية التصرف مسلمشيني يباوى ماشي مسلما هكي نتي تصرفي لدوكي أتا أما أدا دأ من دتمن لك والله سي أبند نميجي إلي إتا با تدبا كيبة إستي مغنبا addini ne mai da ita insan mu'tarafun bihi dan adam da zai i'tirafi da shi addinin musulunci ne ya halatta wa mace ta iya mallakan fili gida kadara amma adam mace bata isa ta mallaki gida ko gona ko kadara ba bata isa ba da ita da abin da ta mallaka din dinna wani ne addinin musulunci ne ba wa mace dama za ta iya bayar da kyautar wani abu za ta iya sayarwa za ta iya saya za ta iya yin wasiya za ta iya karban bashi kuma za ta iya bayar da bashi amma ada wallahi duk mace ba ta da wannan bata isa ce kyauta wani abu na kayan ta ba tunda laifin ta kawai ita mace ce bata isa ta sayi wani abu ba sai dai a je a saya mata bata isa ta dauki kayanta ta kai kasuwa ta sayar ba ba ta da wannan darajar mace wasiya mace bata isa ta yi ba magana an ci bashin an ci kudin ta ta ce wai a biya ta ta isa duk ada a lokacin jahiliya mace wallahi bata isa ta yi wannan ba ba ta da wani yancin abinda take so kwata kwata amma addinin musulunci yazo a ataha kullal huquqi allati ataha lirrajuli madaniya kanat amsiya sayya musulunci ne yazo ya basu yancin su na zama yan kasa kina da dama ki tafiya kina da dama ki saya kina da dama ki sayar kina da dama ki zabi mijin da zaki aura kina da dama ki ce kina so kina da dama ki ce bakiya so kina da dama ki kwace kina huquq la tu'addu wa la tuhsa wanda ba za ki diddige su ba duk musulunci ya bawa ya mace mun gode wa Allah da ya sa muka zaman to musulmi musulunci ya bawa mace haqqul amal ta iya zuwa ta yi aiki a biya ta amma da fa baiwa ce ita sai dai kamar yadda za a kai jaki gona yayi aiki saniya a kai ta gona ta yi aiki kun ga in an gama ai mai gidanta ake biyan kuɗi ko to haka wallahi ya mace take ada amma musulunci ya ba ta hakkin zabe ma ta zabi abinda take so yanzu idan ana yin zabe mace tana iya zuwa ta zabi wanda take so ta zabi abinda take so mace za ta iya yin kamfani nata za ta iya yin shago nata komai nata na mallaka na dukiya da za ta sarrafa za ta iya yi ga abin da ya shafi karatu da karantarwa za ta iya zamantowa malama mai da'awa mai karantarwa malama ta boko mai karantarwa za ta iya zuwa ta yi karatu ita kanta ta nemi ilimi ta kiyaye dokokin addinin ta je makaranta ta je jami'a ta yi karatu duk musulunci ya bata wannan alqur'ani shine yazo ya hana wannan dabi'a da mutane suke da shi na binne yaya mata da rayukansu ana ce da shi wadul banat alqur'ani da musulunci sune suka haramta shi umci da ake cewa duk wanda ya haifi ya mace to akwai matsala alqur'ani shine ya tabbatar wa da mace gadanta lirrijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa musulunci ya bata wannan tana da haƙƙin gado da ku wallahi barata a bata komai ba abun mamaki ga wannan maganar wai yanzu a ce wai har wasu suna yin rubutu su yi magana su ce wai musulunci ya zalunci ya mace wai tunda ya bata rabin kason namiji wanda da fa su kafiran ma gaba ɗaya ma rabin ma bata da shi ma bata da kason bata da rabin amma Allah da ikon sa subhanallahi alazim musulunci yazo yace zalunci ne hana mace gado a gaje ta ita kanta ya dauki kaso ya bata amma yau wai ana zagin addinin musulunci har ma kokarin ake wai mu kanmu nan a majalisar tarayya a Najeriya ana kawo motion wai ana so wai a sa hannu a tattauna wai akan matsalar gado wai a rinka bawa mata gado irin na maza to ina ruwan ku tunda ku zagin addinin kuke ina ruwan ku da shiga harkar abin da Qur'ani ya faɗa duk musulmin da yake da wannan tunanin to wallahi yana da rarraunin imani kuma zai iya kai shi yarda abin mamaki har wani babban mutum cikin manyan mutane musulmi waɗanda suke da damar su yi magana su faɗa wai mutum wai ya fito wai yana cewa wai aida da aka ce lizzakari mislu hadzul unsayaini a bawa mace rabon kashin wato rabin kason namiji wai da din maza suna kula ne da mata wai yanzu tunda ai maza ba sa kula da mata wannan ayar ba za a yi aiki da ita ba wai ba a kula da mata saboda ba a kula da mata saboda dan boko ne shi mara addini mai gajeren tunani bari yayi wa Allah gyara to ai Allah bai ce in ana kula da mata a ba su rabon kaso namiji ba in ba a kula da mata a ba su daidai da namiji ba kuma zalunci ne ma a ce wai ba a kula da mata wasu dai suna wulakanta mata tabbas an sani kamar yadda wasu matan su ma suna wulakanta maza kowa ya sani amma ba a tare aka zama gaba ɗaya ba a ce wai duk wahalar da maza suke yanzu akan iyalansu akan ƴaƴansu mata da matansu mata wai a ce wai ba a yi wai saboda an dauko kwangila ta Yahudawa ina faɗa ina maimaita a wannan magana ta harkar kula da ƴanci mata din akwai masu kyakkyawan niyya suna yi ne dan Allah dan a fitar da mata daga cikin kangi da wulakanci da suke ciki akwai kuma wakilan Yahudawa ƴan aikin wa Yahudawa ƴan karban dalolin Yahudawa akwai ƴan amshin shata wanda za su yi ne kawai a yada a faɗa a ce suna nan su suke fighting for human rights saboda a turo musu wani kasafin su duk wanda zai bude baki ya ce zai ci gyaran Allah akan abinda Ubangiji yayi na hukunci ya shiga hadari kuma zai ridda so akwai hadari dangane da wannan magana ta gatsali da ake fada wa Qur'ani ake fada wa Allah wanda Allah ya fi mu sanin kuma ya fi mu kaunar matan nan kuma ya fi mu sanin maslaha ya fi mu sanin amfani daga cikin hikimomi da ya sa shari'a tace a bawa mace rabin kasan namiji ku tsaya ku yi wa kanku adalci ku lura ku duba yanda namiji yake wahala ya fita ya nemo kudin makaranta shine in an yayi huwa shine in an zo suna shine idan an zo layye shine in an zo hidimar azumi shine idan za a je makarantar boko shine in za a je gidan biki shine gidan zama shine abincin safe shine abincin rana shine abincin dare shine hidimar asibiti shine sutura shine kayan saka shine kaza kaza duk shine komai fa namiji ne yake yi yanzu dan Allah bai cancanta in an zo a bashi kaso biyu na mace ba akwai zalunci a cikin wannan kuma Allah za a ci gyara suna nan wasu suna nan masu tsatsamun baki suna yada wannan tunani da fikira a taruruka manyan taruruka da ake a jami'o'i ko ana yin taruruka a wurare wai ana so a nuna mutane madaniya hadara wayewa cigaba sai kiga an zo ana sukan wannan magana ta cewa wai ana bawa mace wai waye raban gada namiji lokaci yayi da ya kamata mata su fito su san yancin su hatta raban nan da ake yi na gado ana zuwa ana ba mu 100 ana ba maza 200 al'amari ya canja ba irin lokacin annabi bane yanzu al'amura sun canja kaza kaza munafikar Allah mara tsoron Allah Allah zaki ci gyara kai kuma Allah zaka ci gyara taba wannan matsala ta gado din nan canja ta to kamar ana so a nuna cewa Allah bai iya bane da haka wallahi mutum ya kama bakin sa kada ya zo ya ridda ka shekara 40 kana sallah Allah baya karba so ya ku iyaye na mata ina jaddada muku wallahi babu addinin da ya kula da mutuncin ku da kimar ku irin musulunci kuma kar ku yadda ku zo kuna aiki wa wasu makiya Allah a bayan ƙasa kun sani ko ba ku sani ba Qur'ani shi ba mace yanci ya mutunta ta kimanta ta in musulmi ya zo yayi wani abu wanda yake na batanci ga mace ko ya wulakanta ta ana ta buga misalai wani yayi wa matarsa kaza wani yayi kaza to yayi wa matarsa kaza musulunci ne yace yi masa yi mata ra'ayin sa ne kuskure ne sai a ladabtar da shi amma ba wai a dauki zargi gaba daya a dora addinin Allah ba mu muna ba da kariya ne ma addinin ba muna ba da kariya wa shakhsiyat individuals ba su muke ba da kariya ba a'a religion din addinin muke ba da kariya daga nan zamu gane cewa lalle addinin musulunci shine addinin da yake kallon mace da ido na mutunci kuma bai yadda da aqida cewa annal mar'ata aqall sha'an min rajul ba cewa mace bata kai namiji ba musulunci ya kore aqidar annal mar'ata sil'atun tuba'u wa tushtara kadara ce da za a rinka sayanta ana sayar da ita musulunci ya kore wannan wallahi a cikin addinai da suka gabata da kabilu akwai waɗanda wallahi mata a layin dabbobi suke sasu yanda ake zo a je a daure dabbobi a tike ana mu'amalar sai a nemi abinci wanda yake marar kirki a dauka a bawa dabba haka suke wa mata amma musulunci yazo ya kimanta su ana so wannan hidima da falala da addini yayi abun ne yuriduna liyufi'u nurallahi biafwahihim suna so su bushe hasken Allah da bakin su amma wallahi mutum munuri walau kariyal kafiruna a wata ayar waya ballah illa an yutimma nurahu Allah ya ki sai ya cika hasken sa musulunci shi yazo yayi sawa mace kariya security ya bata tsaro fa ahataha bi siyajin min ar-ri'ayati wa naqalaha min alimi min alamil bahimiyya ila alamil insaniyya musulunci ne ya ciro mace daga duniyar dabbobi ya dawo da ita cikin duniyar dan adam i'tarafa al-islam bi insaniyatiha karrajuli tamaman musulunci ne ya tabbatar da cewa ya mace mutum ne mai yanci kamar yadda namiji yake da yanci mai mutunci kamar yadda namiji yake da mutunci cikakken mutunci musulunci ne ya bata cancanta ta dukiya cancanta ta tasarrufi a'taha al-ahaliyya al-maliyya al-kamila fi jami'i tasarrufat lokacin da ta kai shekaru na shirya musulunci ne ya bude wa mace kofar neman ilimi da karatu fataha laha baban amamaha lit-ta'limi wat-ta'allum daga nan ne mace ta zamanto tana kaiwa matsayi matuka na can sama a addinin musulunci fa balagatil mar'a fi zillil islam daraja ijtima'iyya rafi'a wanda a sauran addinai ba ta da wannan kimar a takaice ya ku yan uwana sako ne nake so na isar muku a wannan babi na mu yi wa Allah godiya da ya mai da mu mata musulmi da Allah bai tashe ki a layin arna ba
kuma ki rinka godewa Allah da yayi ki mace ma da za a mutunta ki a kimanta ki. Yanzu a zamanin Annabi wani ne mahaifi ya sa yarsa yace ta auri wani mutum ba ta son shi. Matan nan ta kama hanya ta je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tace ya Rasulullahi, babana ya aurar da ni ga wani wanda bana son shi. Sai manzon Allah ya ce, kina so ne a kashe auren tunda ba kya son sa bai dace da ke ba? Sai tace, a'a, na zo ne in sani mata mu muna da yanci ne ko ba mu da shi. Annabi ya bata cikakken yancinta da mutuncinta, ba inda aka ce a murkushe mace a addini, a wulakantar da mace a addini. Akwai kurakurai da mutane suke yi akan mata wanda ya kamata a fadakar, suna jawo addini zagi. Sai mutum ya zo a gidansa ko a rayuwarsa yana mu'amala da an zo ita mace gaba ɗaya ba ta da yancin da za ta buɗe baki ta ce kaza, ana yin magana sai a ce, kai dai Allah ya rabu da wannan maganar mata ne. Idan mace ba ta da wata kimar da za ta iya ba da wani contribution na shawara na magana a addini a rayuwa, wanda wannan kuskure ne, stereotype kenan. Haka yanzu a ɗabi'armu a gida, na sha muku bayani a karatu, muna da 'ya'ya maza, muna da 'ya'ya mata. A ɗabi'armu, a yanayinmu, saboda kurakurai da muke aikata wanda ba addini ne ce a haka ba, sai ga mutum kamar ya fi fifita 'ya'ya maza akan 'ya'ya mata. Su iyaye mata sun fi kula da 'ya'ya mata, su kuma maza sun fi kula da 'ya'ya maza. Bari an raba, idan zai je masallaci sai ɗebi 'ya'yansa maza su tafi ya zuba su a mota su yi wanka, in zai je wurin shakatawa sai ɗebi 'ya'yansa maza su kama hanya su tafi, idan zai je unguwa zai yi tafiya wani gari sai ɗauki 'ya'yansa maza su je su raka shi, in wani guri ne za a je dan yawon sallah ne sai a ɗebi yara maza, 'ya'ya mata kullum an bar su a gida, wanda wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. A dinga ɗiba har da matan a tafi da su tunda suna da ƙarancin shekaru, ba za su ɗauki hankali ba, su ma su ji cewa babansu yana fita da su. Idan mutum ya zo gida yana hira da yara a falansa, zai ci abinci sai a tattaro masa 'ya'yansa maza sai dinga cin abinci da su, amma baya ci da 'ya'ya mata. Ai, ba haramun ba ne idan ka ci abinci da 'yarka mace, to kake ci da wacce ma da ta haife ta, wanda auro ta kai, ballantana 'yarka maniyinka ne gangan jikinka. Su ware 'ya'ya mata, ba a cin abinci tare da su, ba a fita tare da su. Zaman hira a falo mutum a gida ko a kofar gida ya zo ya zauna yana hira da yaran, sai ga baya yi da 'ya'ya mata, wanda wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. A zai je kasuwa ne sayayya, zai siyo yara wani abu na wasa dan abun makulashi, sai ya tsinci 'ya'ya mazan sai ya bar 'ya'ya mata, wanda wannan shi ma kuskure ne, ba daidai ba ne. A ɗauke su kuma a tafi da su, su je su nuna abin da suke sha'awa. Idan yaro ya nuna gajeren wando ko ɗan takalmi ko ya nuna balan-balan, ita kuma sai ta je ta nuna sarƙa, ta nuna ɗankwali, ta nuna ɗan kunne, ta nuna abinsu na 'yan mata, ta ce tana so ubanta ya sai mata. Ka sai wa maza, ka sai wa ma 'ya'ya mata. Ko in an zo ɗinkin sallah sai a yi wa yara maza kala bibbiyu, kala uku, amma 'ya mace a batta da tamfa guda ɗaya, ta je ta ƙare da ita da uwarta, wannan ba daidai ba ne. Kuna jawo wa musulunci zagi, kuna sa ana raina addini. So ya kamata mu ja 'ya'yanmu mata kusa da mu, mu taimaka musu, kuma mu rinka musu abubuwa na mutunci na kimantawa. Gabar magana ta gaba shi ne, zan yi magana ne akan yawan fitan mata daga gida, fita da yawo. Wata ƙafar ta kamar kaza, cakwal ba ta iya zama a gida. To yau ta kanku zan bi. Mun gama wancan bayani, ƙa'idojin musulunci na fitar mace daga gidanta, hukuncin yawace-yawacen mata. Ya kamata iyaye mata su sani cewa innal mar'ata mukallafatu, an ɗora mata nauyi fa, akwai shari'a a kan ki ƴar uwa, an ɗora miki nauyi bi takalifin shari'a, da nauyi irin na shari'a. Kuma anti mas'ulatun amama Allah, wallahi sai Allah ya tambaye ki, a kanki akwai wajibabbun abubuwa na dole da sai kin kula da su. An ce ki zauna a gidanki ki kula da gidanki, ki tarbiyantar da ƴaƴanki, ki mutunta kanki, ki mutunta mai gidanki. Yawo ba naki bane, bini bini kin fita. Da yawa akwai matan daga shegen son zuwa gidan biki ba fashi. Yau kin fita kin je biki, mijinki ya baki dama, gobe ma kin dada fita. Bayan sati biyu, wata ɗaya, wata biyu, kin ce zaki dada fita. Wata ma tafiyar mai nisa ne, ga kashe kuɗi, ga nauyi, ga wahala. Ina nasiha ga iyayen mata waɗanda ƴaƴansu suke aure a wurare. Kin aurar da ƴarki, to ki batta tayi zaman aure dan Allah. Ki kyale ta tayi zaman aure, kamar yadda ke ma kike zaman aure a gaban ubanta. Amma yanzu akwai uwar da bini bini da abu ya tashi, ita za ta buga waya wa ƴattata ta ce maza maza ki zo gida, za mu yi bikin kaza, ai za a yi auren wanci. Wai duk wanda za a yi auren sa a family, a cikin dangi, wai sai an gayyato yarinya ta zo. Ba a tunanin nauyin da za a dora mijinta, a raba shi da matarsa, wataƙila suna da ƙananan yara, wataƙila ba su da lafiya yaran, wataƙila tana zuwa makaranta, wataƙila yaran suna zuwa makaranta, wataƙila matarsa guda ɗaya, idan ta tafi an jefa shi cikin tasku da wahala. A nan na gaya muku nan, wani bawan Allah yake gaya mun, dab da azumin ne yake gaya mun, baban matarsa ce fatiyarsu. Amma wallahi yace mallan, dan kwana ukun nan da taje ta zauna na karban taziya da aka yi a gidansu, wallahi mallan kaka ga wahalar da na sha. Amma na hakura, na kyale ne, ba yanda zan yi. Yace ni nake wa yara wanka, ga yara kanana, in shiga kitchen hayaki ya bunko ne na fito, wahala, wani yaro ya zo ya maka kashi, wani ya maka kaza. Yace wahala gaba ɗaya. Yan kwanakin nan aka hana ni fita. Yace gashi tana sayar da kayan sayarwa jaura, tana sayar da karago, tana sayar da kuli-kuli, tana sayar da man gyada, tana sayar da manja. A yi ta sallama, a bani magi. Yace na zama ɗan tallanta. Yace ban isan zauna in huta ba, sai in tashi a lokaci, a ƴan mintuna sai in zirga-zirga guda nawa. Ita kuma tana can tana karɓan taziya. Wannan misali ɗaya ne na bako. Yace ana nan ana wannan zama, sai gashi matan nan wai an yi bakwai, wai sai ce wai za ta daɗa tafiya, za su je su karɓi sadakar bakwai. Yace ni fa na gaji da wannan sadakar sadakar. Yace akan hanka sai da muka samu saɓani da ita. An yi wannan kuma 40 ta zo, wai za ta daɗa tafiya, kuma wuri ba kusa ba. Yayi magana ta kama fada, aikin banza mu banka ne mutu. Yace ma'ana wai tana nuna cewa bai damu da ubanta ba. Da Allah mata, ya kamata ku rinka lura, idan za ku fita ku rinka lura da yanayin mijinku. Lokacin da zaki fita, zaki je gidan biki, ko zaki je wani taro, ko zaki je wani abu, ki lura shin mai gidanki ma yana da halin da zai dauki nauyin tafiyar taki je ki dawo. In yana da hali, a duba me ya fi muhimmanci a wannan lokacin. Akwai fa abin da ta waya za a iya gama shi, ta waya, a buga waya a ce kaza, wance an yi mutuwa, Allah ya mata afuwa, Allah ya fi, in mun samu dama za mu zo. Amma ba za a yi ba, dole sai an kashe kuɗi, an wahala. To ba ma kashe kuɗin ba, a jefa miji cikin kunci da wahala, a bashi da wahalar yara, wannan shi fi ciwo. Kuma ya kamata ki sani, shari'a ba ta ce duk bikin da za a yi sai kin je ba. Yawon gidan biki din nan yana cutar da maza ƙwarai da gaske. Ku ta faɗa da mazajenku akan fita, ya hana kike ta fushi da shi. Ke da yake kin gaji fushi, ba ki da kirki, halinki ba yi da kyau, dan ya hana ki zuwa bikin ƴar ƙawarki, dan ya hana zuwa bikin wani dan uwanki, shikenan kin kulla fushi da fada tare da shi. Shi yasa auren ku baya dadewa, kuma darajar ku take raguwa a idan mazajenku. A cikin wannan karatu nawa zan yi bayanai ne na abubuwan da shari'a suka zayyana, ta zayyana akan yaya mace za ta fita. Yanzu ku duba fa, babban abin da aka ba da dama mace ta fita zuwa aikin hajji. Amma wallahi kakwa dokokin da malamai suka shimfiɗa, in mace za ta je aikin hajji, kin ga bauta Allah za ta je. Amma akwai sharuɗa da ƙa'idoji na zuwa aikin hajjin ma. amma biki ko wani biki ya taso in dai an kawo miki cingan gidanki sai kin amsa kira haba da Allah ga kan fato rikici wai wata can kawarta wai za ta aure da yanta yatta za a yi anko tsofai tsofai da ita wai ita ma wai za ta shiga anguwa yara ƴan mata suna anko wai ita ma sai ta yi anko aje a dauko a tamfa ta 7,500 albashin mijin gaba daya 10,300 ne ta dauko masa anko na 7,500 kuma in bai biya ba ya gani a ƙwaryarsa sai ai sati uku ba a masa magana saboda bai bada kudin a tamfar anko ba ankon kuma fitciwa ciwa ce mata suke zuwa suke siyo a tamfar suna dora riba su suma akai akan anko kina fada da mijinki kina fada da mai gidanki kullun sai dai ki gayyato masa wahala ba kya tausayin mai gidanki da wannan 7,000 da zai baki zai ki sai wannan a tamfar ba gwanda yaje ya siyo muku naman miya mai kyau ba Allah wallahi ya siyo miki kaji ya siyo miki jan nama ki soya shi ku ci da ke da yayanki ki ciki koshi ki guda ki ce arzikin mijina ne Allah ya bani ya fi akan ankon da za a je a bayar da shi a kashe kuɗi wanda ba shari'a bace ta ce dole sai a yi ba na hana yin anko bane ba kuma na ce kar a bayar ba amma dai a rinka lura da halin da miji yake ciki gaskiya da haka ya kamata ki sani ake akan ki akwai wajibabbun al'amura wanda za su sa dole ne zaki iya fita za mu yi bayanin abu kaza shi ne zai sa dole mace ta fita kamar yanzu misalin aikin hajji miji bai kamata ya hana matarsa fita ba mata ta samu kuɗi ta samu rufin asiri ta samu wadata za ta je hajji to bai kamata miji ya hana ta ba sannan mata tana da hali za ta bada zakka kada miji ya ce ya za a zo ni ina cikin kaza za ki zo ki bada zakka zai hana ta zakka a'a ko ya hana ta yin sadaka yanzu misalin wata za ka ga tana da hali amma ba ta da wanda zai dauki nauyin ya taimaka mata ta yi wannan aikin zakkar to mijin ya taimaka mata in bai taimaka mata ba kuma ya bata dama ta yi idan mace ta yi bakance na yin wani abu to miji kar ya hana ta kada ya cutar da ita idan mace za ta fita daga gidanta to sai a duba me ne zai fitar da ita daga gidanta me dalilin fitan ana fita matan annabi ma suna fita matan sahabbai suna fita amma me yake fitar da su ko wani abu yanzu fa wata mata fa wando ne za ta sai wa danta wando ko riga ko kayan sallah za ta iya aikawa fa a kawo mata wannan kayan har gida ta zaba amma saboda son yawo sai ta ce za ta je gidan kawarta a unguwar kaza saboda za ta je ta zaba wa kayan yayanta kaya wanda yan tallan nan neman inda ma za a sai kayan suke su je su kai a zaba amma saboda kafar ta kafar kaza ne mai shegen yawo sai ta fita idan yace a'a tai ta fushi da shi zan sayo abu kaza ga waɗanda suke shegen son fita kasuwa komai sai ta je kasuwa ita bata yadda ma mijinta ya sayo mata a tamfa ko na ba na'am ba haramun bane mace ta je kasuwa za ta iya sa hijabi ta lullube jikinta ta je ta sayi kaya amma in abun yayi yawa akwai cutarwa wallahi kuma matan nan ana kai musu farmaki a kasuwannin nan wani amini na yake gaya min yana harkar kasuwanci yace malam wallahi malam ku rinka wa'azi wa mata masu zuwa kasuwannin yace malam ana fata adi a kasuwa nace me ya faru yace wallahi wata mata ce daga wani gari take zuwa sari waje na yace malam a jakarta da jambaki da turare da gazal da komai na kwalliya a shagona saboda mun saba da ita shagona take zuwa tana gyara jikinta bayan kwalliyar da ta yiwo daga gidanta in za ta fito caccanja kaya ta yi wane ne ta yi waye ya ce ina kallanta ya ce ni wallahi na ɗauka ba mata aure wace ya ce malam al'amura irin na 'yan mata yarinya wato matan nan ta mai da kanta budurwa kurin yace ya aka yi zance tashi sai wata ranar gani ashe tana da miji nace yanzu wance kina da miji yake barin kike zuwa kike wannan to menene arziki ne Allah ya baka kaza 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 to yanzu wannan matar in mijin ya hana ta zuwa sarin kayan nan sai ta aika takarda wajen malami a garin su a bata fatawa mai hukuncin da mijin da yake cutar matarsa ya hana ta taje ta nemi arziki amma kin ji abin da take wallahi wannan amini na ni na kusa da ni yake gaya mu yace malam in takeice maka zance matan nan da kanta sai da ta neme ni ma yace kin ganni ustaz ne ni ba dan iska bane ba muna da masallaci na da wurin karatun muna da kala kasuwanci nake yi na halal daga sayan kaya ki zo ki neme ni fitina yace neman sa tai karara ba wani boye 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 amma fa mata aure ci ta nemi ya je kama musu wuri ta taho fa sayan kaya mai gidanta ya ba ta dama ta nemi ya ba su wuri ya kama musu wuri da za ta je ta lalata da shi ta wuce ta koma ka Allah ya isa wannan harkar fice fice na mata da zuwa unguwa din nan da fita ana barna haka in kin je magana aiki mata masu aiki sai waɗanda Allah ya kubutar shantakewa suke su miƙe kafa su tarishin kirki asali a shari'a an ce ku zauna a gidajenku ne an hana ku ku fita sai dai da maslaha wani abu na amfani wanda shari'a ta yarda da shi Allah ya ce wa karna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu innama yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tadhhira wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wal hikmah inna Allah kana latifan khabira Allah ya ce ku zauna a gidajenku ku tabbata a gidajenku wa karna fi buyutikunna wannan ne wannan amrun ne lin nisa'i bi luzumil buyut an bada umarni wa mata su lazimci gidajensu kuma wa nahyun lahunna anil intiqali wal khuruj lima yatarattabu ala khurujihinna min al fitna wa ikhtilali sakani wan nasabi an hana su su rinka fita waje ba kaidi ba kaida mace kullun tana titi saboda fitar mace fitina ne lokacin da kika fita wani ya ganki lokacin da kika fita wani ya biki lokacin da kika fita kema kya ga wani zamu zo a karatun mu na gaba da zamu yi barnar da mata suke idan sun fita barna sai waɗanda Allah ya kubutar miji ya yadda da ke ya baki amanar Allah a hannunki ta aure amma wallahi kafin ki je unguwar da zaki je kin yi magana da maza kaza a caba kulliya ai kunshi ai ado yanzu niqabin ma masu a niqabin ma akwai shedancin da ake da niqabin a gyara shi a sa masa wani abu na daukan hankali kaga mace tana kurawa namiji ido kamar mayya ba kunyan mata mace an santa da kunya da kamewa wani ya dauki matarsa sun je kasuwa tana da niqabi suna sayan kaya sai ya lura fa in an je kallon maza fa take yi gashi ta rufe fuskar amma in ta zo magana na miji sai ta zare ita tana kallo tana dan kyafta kirmata idan nan yace ke ni fa ban yarda da wannan kirmace kirmacen ba wallahi tace me yace ai ina kallon ki da wannan niqabin ai gyara wani niqabin gyara idan yake dan fito da shi haka sai yake zo kina ta kirmata ido kina kallon mutum yace ni baran yarda da wannan ba haka yace kai ni na hakura zuwa kasuwan nan dake ka duba wannan fa ga mijin gata to Allah yace ku zauna a gidajen ku daina fita irin ta jahiliyar farko ku rinka tsayar da sallah ku bayar da zakka mata ku bi Allah ku bi manzon Allah wa atiina Allah wa rasulahu ku yi wa Allah da'a ku yi manzon Allah da'a ku zauna a gidanku ku daina fita in ba da uzuri ba kuma lalle ne sai mai gidanki ya yadda ki fita. In bai yadda ki fita ba, to kar ki fita. A daina fita ba da izinin mai gida ba. Idan an fita ba da izinin sa ba, an saba wa Allah, an saba masa. Amma yau akwai mazan da sun ma hakura ma matan su mata ma tambayar su inda su fita. Wani ya gaya mai ya ce, malam ka gane nan, ka ganta maganar wai za ta fita unguwa ta tambaye ni, amma dai nan nan karatun na ma hakura ban isa ta tambaye ni ba idan za ta fita. Yace wallahi sai dai in zo in tarar da an rufe gida an fita. Ina kika je? Ni ma ban sani ba. Yace ga ta nan nayi iya abin da zan yi, taki sai dai kawai ta fita. Mijin bai da kima, bai da daraja. A nan wata ta rubuto mana takarda, suna rikici da mijinta. Ya ce kattaji gidan yini ne, in kika fita ta kofar nan a bakacin aurenki, kawai matan nan ta shirya ta hada jakarta sai ta fita ta wuno. Fi sabilillahi, wannan wani irin rashin mutunci ne wannan. Tunda ya ce in ta fita ta wannan kofar aurenta ya mutu, ta ce to zaka ga tsiya. Ta shirya ta hada kayanta, ta caba kwalleta, ta tsallaka ta window ta fita. Ki kwatanta ki gama tar aure ni ke ni da ita, tana kokarin fita ta window, ga jakarta arate za ta fita window. Saboda sai ta je gidan biki, Allah da yayi ku kuna son biki. Kuma me yasa maza suke kin ku fitan nan? Kowa ya sani wallahi galibin ku, hatta masu tsoron Allah a cikin ku, in ba wanda Allah ya kiyaye ba, idan an je gidan biki canjawa kuke gaba daya, da tsofaffin ku da yaran ku gaba daya. Yanzu biki da ake yi ana daukan hoto, maza suna shiga cikin mata ana ta daukan hoto, na kun halatta daukan hoton ku. Mace ki ganta matar aure ta jefar da gilan gaba daya, uwa guda da ita ta jefar da gilan, ta jefar da hijabin, ita ma ta shiga cikin mata niki-niki da jikoki fa. Dama yara ƴan mata kan ƴan sababbin aure ƴan waye, wato sakin jiki suke suna ganin wato kamar me party. Party duk imanin ku da tsoron Allah ku, ana gane raunin ku in an zo gidan biki wallahi. Ka ga mace ga kamewa, ga zuwa makaranta, ga karatun Qur'ani, ga tsoron Allah, amma da zarar an zo bikin ƴatta ko bikin makociyarta ko bikin dan uwanta, wallahi zaki gane wannan matar Allah zai sauke. Ga sunan hotunan bikin ana gani kazantaccen abu, kaman ba matan musulmi ba. Wani ta'adi da barna da matan musulmi suke, wallahi ko matan arna ba sa yi. Matan arna ba sa wata fitsara da tsiraicin da ake yi. A yi ta cakuduwa da maza, kiga maza sun caba kulliya, sun yi ado, suna haduwa da ƴan mata. Wannan duk halal ne a wajen ku. To dan me mutum ba zai yi kishin ya hana matar sa je gidan biki ba, saboda za a keta dokar Allah. Tana karkashinka, tana saba wa Allah, Allah zai tambaye ka akan ta. Barna da ta'adin da kuke yi a gidajen biki, shi yasa da yawa cikin mazaje wani baya barin matarsa ta je gidan biki sai dai in an gama bikin ta je ta yi musu Allah sanya albarka. Kuma akwai matar da in tana hannun mijinta akwai tsoron Allah, amma yana sakatta tana fita, to ta samu yanci. Shedancinta ya wuce hankali, amma tana hannun mijinta wannan kai akwai alamar tsoron Allah ta gaba. Amma in ta fita ta hadu da fitsararrun ƴan mata, to ita ma fa gogaggiya ce. Har kida fa da rawa ake muku kida. Wai yanzu har yanzu matan musulmi har yanzu ba ku waye ba, har yanzu ba ku daina kiran masu kida kuna rawa ba. Uwa rawa, ƴa rawa, jika rawa. Wallahi wata tsohuwa da aka nuna min a wani hoto tana rawa, tana cikar rawa. Su kan saboda talauci ma ba a samu daman kiran mai kidan ba, ma radio ne fa aka kunna ba, aka samu wani kafin na kida. Tsohuwan nan fa tsohuwa tukup bakinta goro, ta cire mayafin da hijabin gaba daya, ita ma ta zo ta shiga layin ƴan mata, raƙaƙau tana rawa. Abun mamaki, abun ba kyan gani. Ba dai saban Allah bane, dole sai an saba. galibin ku mata abinda kuke yi cewa kuke yi yau ai rana ɗaya ne yau ranar biki ne yau ba za a bata ta shakata ba ai biki ne in an yi ai gobe ba za a yi ba in an yi gobe ba za a yi ba akwai amaryar da sai da aka gama wannan kada kadan da raye-rayen duk aka gama ranar da aka kaita ana kokarin za a kaita ga motocin daukan amarya sun zo wallahi ta mutu wallahi har hotanta an nunnuna duk an gani Allah ya ji dan wance wallahi tana zuwa islamiya yanzu za ku fara tono tana zuwa islamiya ai an gama duk abin da za a yi haka kurin ta mutu wani abu sai rabbul izzati Allah sai shi mai ganin dama wataƙila ba za ki tare ba to kaddara ma kin tare an dauki hoto an yi rashin mutunci a aurenki an yi kida an yi rawa an rungumi maza an kebance an yi barna ta dalilin aurenki an saba wa Allah Allah ya fushi da lamarin aurenki baki sani ba ki zo ki ta haifan ƴaƴan ba su da albarka ba shine yanzu muke haifan ƴaƴan sun zama ƴan kwaya sun zama barayi sun zama ƴan iska danki kina magana yana magana in kin yi magana ya ce zan bubbuge ki har buge kuwa iyaye ake a yau ubansa bai isa masa tsawa ba ya haƙura wallahi a zuwa na a garin nan wata mata ta zo ta same ni har gida ta ce malam ka taimaka mun da addu'a yaro na ya girma ya balaga ya zama babban mutum yau azumi 10 tunda aka dauki azumi ban ga idansa ba bai kira ni ya mun gaisuwar azumi ba in ganshi ma ya zo ma ba ya da lokaci na kuma ko aure bai ba daman magana ya gaishe ni na haƙura baya gaishe ni to in kin bincika irin wannan wallahi ina gaya miki a lokacin da aka yi auren an fusa ta Allah ne ku yi Allah yana kallon ku amma za ku zo haihuwa ku haifi ƴaƴan da ba za su yi albarka ba ba ku san irin waɗannan maganganu kuna jin zafi amma dole mu gaya muku ita ce amana mata nawa ake musu ciki ta dalilin auren ƙawarsu yarinya decent yarinya mai mutunci bata taba sanin namiji ba amma saboda wannan harkar bikin maza sun shiga harkar an bude kofa an kira masu kida da rawa da waye wani yaro sai zo yaudare ta a dauke ta aje a lalata ta wallahi shekarun jiya nan wani yaro ya kira ni wai azumi ya shiga yana kira na wai dan Allah shi yana cikin damuwa nace me yasa me ka yace wallahi tallahi malam bazan boye maka ba yace cewa bazan boye wani ce kai dalla kai bayani inda kai bayani kana ta wani meme ta baza ka boye maka kuma baka fada ba kana baza ka boye mu kuma baka fada ba wai yana wai shin fada ne wai in san shi mai tsoron Allah ne saboda zai fadi barnar din kin san me ya faru yarinya ce ya dauke ta sati guda a dakin sa kuma wallahi yarinya nan da kuwarta da ubanta a gari sati guda yace magana ta Allah malam duk abinda namiji zai yi da matarsa haka ne ta yi da yarinya nan yarinya ce karama budurwa amma dai ni Allah ya sani ni yanzu abin ya dame ni kuma ni abin da ya dame ni kwanan nan ta zo wuri na naga tana ta tofar da yamma tana ta alamar kamar tana ciki nace wance kadai ciki ne dake tace wallahi ciki ne da ni yace ciki yace je ki asibiti ta je asibiti aka auna wata nosin ta auna ta aka ce tana ciki ta yaudare su ta nuna mata aure ce ita ya aka yi suka yi kulle-kullen su da shi da ita aka je aka zubar da cikin sai da ya gama iskancin da zai yi fa sun zubar da cikin shine ya bugo mun waya tunda yana da malam wai yanzu ya zai shi yana magana ne akan zubar da cikin kuma shi yanzu azumin sa yaya za a yi gashi ta je ta zubar da ciki amma shi wallahi Allah ya sani ni malam ba ni nace ta je ta zubar ba kawai sai ta zo ta ce mun ai ma ta zubar da ciki malam fa ta zubar da cikin ne ta sake dawowa su gaba da mu'amalar ta yi barnar ta zubar da cikin kuma ta dawo su gaba da mu'amalar nace amma baka da kirki wallahi yanzu kai tambaya na ma kake akan matsalar zubar da ciki ba kana tambaya na akan sati guda da ka dauke yar mutane ba ka je ka lalata ta nace to wallahi sai an yi da yarka kana nan kana raye zaka yi aure zaka haihu ka ajiye wannan a ajiye in Allah ya sa da sai wani ya dauki yarka ya je ya yi da ita man zana zuniya bihi walau bi khifari darihi magana tana da fadi wannan barna da mata suke akan irin wannan abubuwa suna da yawa zamu dakata anan saboda kurewa lokaci abinda na faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda ne kuskure ko tuntun mu harshe Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadika al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.